الله يا الله بهك الله نكين نرقى بروتك تهك بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Mummunar ɗabi'ar nan ta fyaɗe ta kasance abin damuwa musamman yadda ake yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. A cikin watanni biyar na farkon wannan shekarar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu rahotannin fyaɗe 717, yayin da wani da aka kama da laifin fyaɗe a kwanan Kwanta Gora na jihar Kano ya ce ya yi wa mata 40 fyaɗe, ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 80 a duniya. Wakilinmu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana.
A ƙoƙarin kakkaɓe irin waɗannan ɓata gari ne, hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma, wato civil defense a jihar Nasarawa, ta yi nasarar cafke wani mai suna Ahmadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni 3 fyaɗe a garin Adogi da ke ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Komandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Dafari, ya ce sun cafke wanda suke zargin ne bayan sun kai cafka wa masu laifi a garin na Adogi.
Sun samu labari ne bayan abun ya auku ranar 27 ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce na. To daga nan sai muka je muka samu iyayen a Doki, sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne.
Cewa
lallai an lalata musu yarinya, har ma sun nuna mana ita. Abun da muka gani ya ba mu tsoro, domin ai hanjin cikin ta ya tsinke, kuma cikin ta ma ya dan faffashe wuri biyu. To kuma maganar da nake rike yanzu da ma ciki take bayi ta nan take bawali. Muka tambaye su ya abun ya auku, suka ce an zo ne cikin dare an dauke ta ba su da labari. Aka kai ta wani kango aka kunta shi ita. To wannan lalata da aka yi mata ya yi faru ne ran 27 ga watan Mai. To bayan sun tashi tsakiyar dare suka yi ta ihu, aka fita ana yawo sai aka gano ta cikin kango. Suka kawo ta specialist hospital na lafiya da Fatu Aram. Asibitin suka ce abin ya fi ƙarfinsu, sai dai aka yi ta Jos Teaching Hospital. To a Jos aka ce za a mata aiki guda 9 in ana so a cece rayuwarta. To alhamdulillah yanzu sun yi guda 3, kuma duk 3 an yi nasara. To muka tambaye su wa kuke tuhuma, suka ce wasa tuhuman kowa. To mu ba sai wanda tun da yake haka ne, ba za mu zuba idanu kai mu ce tun da ba tuhuman kowa ba za mu kama kowa ba. Sai muka duba su wane ne dama can suke cikin shirafin mu na sun da ma'aikatan laifi a wannan gari. To wannan ya sa sai muka yi kamun gama gari. To sai muka kama waɗanda muke tuhuma mutum 9. A cikin bincike da muke yi sai ɗaya ya ce mana ai ga wanda ya yi laifi. To da muka neme shi ba mu same shi ba. To sai muka sa yaran mu duk cikin jihar. Shekaran jiya da karfe 2:47 na dare sai muka kama shi kusa da Akwanga. To kuma da muka fara bincikensa sai ya tabbatar mana da haka ne. Kuma a wurin binciken sai muka gane a sai ya taɓa lalata wata yarinya mai suna Amina Haruna, a lokacin tana da wata 9 ma a duniya ita ma. Sannan ya taɓa yin lalata da wani Kadijat Abubakar, a lokacin tana da shekara 1 a duniya. Ya taɓa kuma lalata wata yarinya sunanta Aisha Abdullahi, a lokacin tana da wata 5. A binciken mu wannan shine lalata na 4 wanda yake. To yanzu mun kama shi kuma an mun kai shi kotu.
Menene hukuncin da za a yi masa bisa doka?
To mun caje shi dai abubuwa 7. Ba mu san kuma ya kotun za ta kashe ra za ta kare ba.
Abubuwa 7 kaman da me da me kenan.
Babba dai akwai lalata yarinya karama. Kuma mun caje shi da kokarin kisa. Domin kin ga hanjin yarinyar nan ya fi tsinke har kusan guda 2, wanda in ba Allah ne ya taimaka ba tana iya mutuwa ta wannan hanyar. To abunda ma ya bamu mamaki, da mun dauka ko yana da ciwon hauka, amma ko da muka kai shi asibiti masana suka bincike shi sai suka samu lafiyarsa kalau. To muna tuhuma ko sihiri ya sa yayi wannan 'yar wata 3. Wata 3 ne fa da kwana 4 gaba ɗaya take da shi a duniya a sadda mata wannan lalata. Sai muka fahimci dai kawai lafiyarsa kalau iya shege ne ko irin ta kanta, kuma iyaye su mai da hankali su dinga duba shiga da fita na yayansu.
Shi ko uban Rukayya 'yar watanni 3 da aka yi wa fadan Aliyu Hashimu yake bayan an dauke yarinyar an mata fyaɗe an jefar da ita a cikin wani kango ne inda suka dauke ta zuwa asibiti.
Asibitin ba nan, daga cikin wasu yawa, suka kai ta a cikin shari'a lafiya. da aka yi talafiya da ya waye kamar suka duba hanya suka ce kai aikin da bukar ba kar mutum ya ka suka tura su can to a can ne duk suka ci gaba da mata yi kuma muna ta misa da ba mu rubuta hannu ba to muna ta neman agaji muna ta neman agaji to in ko Allah shi Allah ya tawo wata mata kila kuma ta turo mana wani yaro wani cin shi shi ne da ya yi hada abun a duniya haka sun saka wani halin daga nan kuma shi wannan shugaban ta je zuwa da su shi ne magana ai ta nusu cikin ikon Allah sai yana gana da sai da magana ai je wajen matan gona an ta wuta ta kawo mana taimako
to amma me yasa lokacin da abin ya faru ba ku kai rahoto wajen hukumomi ba
idan na baki amsa kan bana jira amma gaskiya magana da ya faru an ce an ba ɗan manga magana kuma an kai magana gidan sarki kuma an kai ma ɗan sanda ma duka magana
kenan ba wanda ya komai har sai lokacin da kuka zo nan jas kenan
a sai lokacin da muka zo da sai ba wanda ya komai
to amma yanzu yaya yanayin ita yarinyar
alhamdulillah shi ne da sauki amma ga aiki uku na har yanzu muna da matsala kuma ba mu da ƙarfi Allah ne ya taimake mu kuma na mu
kamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru tace tana jin takaicin yawaitar ayyukan fyaɗe a jihar wanda tace suna kokarin kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a
idan an ce yara da yan mata da za a ce to kila sha'awa ko kuma an ce yare ya ta mummunar su ta inda bai kamata ba to wannan yara ta gara ne kwana uku da suka wuce kwana uku da suka wuce na shiri min da shiri ya tafi ga naidin zanga-zanga dukkan mata ga baki ɗaya da nan ne ci su matan gona na kewa da ta fita matan duk ta fita matan spita ta fita matan commissioner sun fita LTW
Gaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Ali Justina Alkali tace za su bi diddigin shari'ar wanda aka kama har sai sun samar wa jinjirar adalci.
A kwanawa hukuncin da ke ci a rubuce a child rights law shi ne life imprisonment. Zai zauna kin aka convicted na shi zai zauna kenan a gidan yare ya duka kwanin yawansa. Amma yanzu muna agitating ma muna so death sentence ne ma duka masu fyaɗe.
Wato a kashe mutum kawai.
A kashe shi kawai. Don wannan mutumin da har zai iya yi mamaje fyaɗe bai kamata yana cikin mutane ba dabba ne shi ba mutum ba ne don mutum ne imani mutum ne rai ga mata barkace ba za ka je ka neme su ba sai kananan yaran da ba su kai komai ba ba su isa komai ba.
Yaya kike ganin kamar za a magance wannan yanayi na fyaɗe?
Abin da zai kawo magantawa ga maganar fyaɗe shi ne mu ne prosecutors most times za ki gani in aka kama suspect ɗin ma an gama investigation an kama ne case a ministry of justice of prosecution za ki ga iyayen yaran ba za su yadda su fita da iyayen su ba ba sa son a san an ma yarinyan su fyaɗe yarinyan su ba za su samu aure ta ba so most of these cases bai ya ba mu iya mu gama har a yi hukunci ba saboda haka abin yana ta ci gaba wa abin yana ta ci gaba amma muna kuka muna kirari ga kowaye wanda aka ma enter fyaɗe ko ma an aje kotu ne ba a ɗauki evidence a karamin yarinya a open court ba muna doka a can ba su ne su kan su damu kuma na nan za ta kiyaye su kuma wayansu yan siyasa da sarakuna da religious leaders za ki ga su ne za su je iyaye wurin iyayen wanda aka mata fyaɗe ana rokar ta iyayen su yi haƙuri saboda zaman tare ko haka ya faru yanzu ko aka ma wannan hukunci ribar ne kuka samu to shi yasa abin yana ci gaba ko muna kirari kowa ya fita a yi magana banda magana kaɗai ba a zamanto wanda za su yi abin da ya kamata su yi a kuma lokacin da ya kamata kowa ya yi don in aka hukunta mutum ɗaya biyu uku kowa zai natsu.
Ita ko kungiyar 'yan jarida mata a jihar Nasarawa ƙarƙashin shugabancin Hadiza Umar Aliyu tace a shirye suke su bayyana ire-iren ayyukan cin zarafi in har sun samu bayanai daga al'umma.
Da muka samu labari sai aka fara bibiya har muka zo muka san cewa yarinyar tana jin. To daidai abin da za a iya yi shi ne aka yi kamar a ɗauki rahotanni har ya kai ga manya sun ji yanzu kawai sai dai a yi roƙo ga hukumomi da suka dace wanda ya kamata a ce sun gurfanar da shi su ga cewa sun yi abin da ya kamata a kasa ido sosai akan yara musamman kanana dinna tun daga abin da yake cin gaba da faruwa a san kuma yanda za a yi a kare lamarin.
Shugaban kungiyar mata ƴan jarida a jihar Nasarawa kenan Hadiza Umar Aliyu.
To gaida Zainab da wannan rahoto. Shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan lamari inda zamu kawo muku hirarraki da muka yi da ƴan gwagwarmaya da masu ruwa da tsaki da suka hada da matan gwamnoni a yunkurin shawo kan wannan matsala. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komai da